Daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Sunana Maryam Dauda. Gobe shiri ne dake tattaunawa akan batutuwa da yawa da suka shafi rayuwar mata da matasa kama daga zamantakewa, ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, kananan sana'o'i, nishadi, girke-girke har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a fannonin al'umma daban-daban. A yau Alhamis, shirin namu zai leka ƙasar Kamaru tare da wakiliyarmu Maimunatu Sadu. Yanzu ni zan koma gefe guda in ba Maimunatu dama don ta ci gaba da gabatar da shirin na yau da gobe.
Sauraron mu barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin yau da gobe wanda za mu fafata da yar siyasa Hajiya Balki Hashiru da take gwagwarmaya a jam'iyyar UNDP, jam'iyyar adawa kenan na nan kasar Kamaru, wanda za mu tattauna ne game da ainihin zaben shugaban kasa da zai gudana ranar 5 ga watan Nuwamba 2024 a kasar Amurka, wanda Kamala Harris mataimakiyar shugaban kasa mai barin gado da kuma tsohon shugaban kasar Amurka ta bangaren Republican kenan, kamar yadda na faɗa ina tare da Hajiya Balki Ashiru kamar yadda dai kika ji wannan shimfiɗan din ana ce wato tunanin tsakanin Kamala Harris da Donald Trump ya kika ga wannan fafatawar din.
To abin da zan iya cewa da farko tukuna sai mu duba mu gani ita Kamala Harris wacece ita, wacece ita ta dade tana siyasa, wato tana siyasa su ne a yanzu a gadon mulki, tana nan mataimakin shugaban kasa ne yanzu su ne a gadon mulki. Shi kuma Trump ya gama kammala nashi, ba zabe shi ba karshe. Saboda haka yana tunanin a yanzu kila zai iya samu, to amma ni nawa ganin abin da zai iya fada sai mu duba mu gani menene wato yaya Amerikawa me suke tunawa, domin inda kuke ganin na Amerikawa mutane ne gidadawa, wato waɗanda ba su fiye yadda mace ta sha gaban su ba, wato matan da ƙarfi suke kwatan ƴancin su, da ƙarfi suke kwatan matsayi a gurin maza. Mazan Amerika su kuma ba su bari a sha musu gaba. To wannan extreme din yana da wuya. Kuma kika duba ta wani fanni, shi Trump yayi abubuwa da yawa da ƴan ƙasar Amerika suke tuhuman shi da shi. Wato yayi abubuwa wanda ya sa shi a ƙarshe masu goyon bayan shi ma sun dan sake shi. To ita wannan Kamala Harris tana da magoya baya, saboda mata kun san komin yaya mata sukan fi yawa. To mata na bayanta domin tana da idee, tana da esprit mai kyau wanda mata suke so, kuma leader ce ita. Wato me ake nufi da leader? Wato mutum da ya iyayen rinjaye saura, wato ta san menene mata suke so, menene damuwansu. Kuma mata sun yadda da ita cewa in ta je gaba za ta rufa musu asiri, za ta kawo irin gwamnatin da suke so, wato tafiyan da za ta tafiyar.
Kamar yadda kika yi bayani Hajiya Balki akan cewa ita Kamala Harris wato akwai kamar tausayawa wa matan da take yi, misali idan muka dauki kamar bangaren maganan zancen barar da cikin da ake yi, wanda ainihi ba wai ta goyi bayan a barar da ciki kai tsaye hakan nan bane, saboda akwai wani tattaunawa da naji da aka yi akan batun barar da ciki, akwai kamar mutane ko kuma yara waɗanda aka yi musu fiyade wanda ba za su so wannan ciki ya kasance tare da su ba, ko kuma akwai wasu mata waɗanda suke yawan laulayi lokacin da suka ɗauki ciki, ko kuma wanda ciki ya shiga cikin hanji wanda ba mamaki ana buƙatar a barar, wato idan ba barar ba uwa tana iya ita mata wato samu kanta cikin babban haɗari. Amma kuma kin gani sai ba a samu haɗin kan Donald Trump ta wannan ba, wanda shi yana gani kamar cewa inda yake ainihi su ainihi kamar yadda kika ce gida dawa ne, wato ainihi suna da ra'ayin riƙau, ra'ayin mazanjiya, wanda suke gani kamar barar da cikin nan wato wani abu ne wanda a gaskiya wato ana yin babban laifi.
Warai da gaske, wato shi zaɓen Amerikawa wato zaɓe ne na lissafi, kowa lissafi yake. Shi Trump ya san cewa mutanen da ba su amince da wannan maganan zub da cikin nan ba, ya san yawansu, ya san cewa za su goyi bayansa. Ita ma tana lissafin cewa matan nan da suke ganin cewa ita ce za ta tausaya musu, su ma suna da yawa. To haka kowa na jan, kamar da ake faɗa, kowa na jan bargo ta shashinsa, haka suke wannan gwagwarmaya. Wato dukkanin abin da za su faɗa, dukkanin abin da suke kaga suke yi nan, kowa na yi ne domin ya samu mafi yawan goyon bayan 'yan zaɓe. Wato maganan zubar da cikin nan ai an fi shekara 100 ana yi, cewa a buɗe a sake a bari a ce kowa ya zubar da ciki ko da wani iri ne. Shi kuma ya san cewa akwai gidadawa nan waɗanda ba su so su ji wannan, kuma ba maza kaɗai ba, duk da mata, akwai dewa mata wato waɗanda suke nan su Catholic nan, ba su so su ji wannan muzancin fit da ciki. To yana calculate cewa waɗannan in yana faɗan maganan kamar abinda suke son ji shi ne za su zaɓe shi.
To a tafiyan da ake yi a yanzu irin gwagwarmaya da Kamala Harris take yi kamar na batun maganan zaɓe shugabancin ƙasar Amurka, wanda a yau mace take tsayuwa kuma baƙar fata karo na farko kenan ina ga a ƙasar Amurka ɗin da ake wato da ita ma za ta je fagen fafatawa, shin kina gani mata a nan ƙasar Cameroon wata rana za iya a samu kamar haka a nan ƙasar Cameroon, mace wacce za ta tsaya takara a zaɓen shugaban ƙasa?
Abin da zan iya faɗa da farko wato shi ne mu fara mu duba wato kamar a ce tablo, wato kamar bangon duba mata a nan Cameroon guda nawa ne a cikin siyasa. To wannan tukunan shi ne babban matsala, wato su nawa ne suke siyasa har suka kai wani matsayin da za su iya su sa wato takardar su sa ƙuri'an a zaɓe su, su tambaye su sa takardar neman kujerar shugaban ƙasa. Wato abin da ni nake gani kafin ka nemi wannan matsayin takarar shugaban ƙasa a nan Kamaru. Ana so ya kasance kana cikin ƙungiya, wato kana cikin party, wato party da kake ciki shine zai sa a saka ka ta zama wato candidate. Party ka ne tukuna za su fara zaben ka a matsayin candidate. To anan ne ba yaki yake farawa. Anan ne kuma mata dama ba su a cin wannan yaki.
So Malam Abdullahi Sado, wasu suna gani kamar cewa Donald Trump ne wato zai iya ya ci wannan zaben, haka zalika wasu suna gani cewa kamar Kamala Harris ce za ta iya ta ci wannan zaben, saboda wasu su a cikin dai abinda suka bayyana wa al'umma akwai wanda wato suka yi tafiya daidai, akwai wanda kuma aka samu sabanin ra'ayi musamman kamar shigowan bakin haure, wanda Kamala Harris ita tana bin abun ne ta lumana, shi kuma Donald Trump kararra ya fito yake bayani akan cewa shi idan ya ci wannan zaben zai kori wato ainihi ɗan bakin haure a cikin wato Amurka, kuma katangan da yake yi tsakanin su ainihi da Mexico zai ci gaba da kasar Mexico zai ci gaba da yin wannan katangar har ya kai har iya ƙarshe. Shin kana ganin wannan tafiyar ka iya bawa ainihi Donald Trump nasara ko kuma ka iya ɗaukaka ainihi Kamala Harris kan Donald Trump?
Eh to mai munufi Sado, abin da za mu iya cewa kan waɗannan ɗan takara guda biyu na ƙasar Amurka, Kamala Harris da Democrat da kuma Republican Donald Trump, shi wato da mu fara da shi Donald Trump, wannan ba abin mamaki bane fa. Wato kada mutane su yi mamakin cewa ya furta cewa sai kori baki daga ƙasar Amurka muddin ya lashe zabe. Donald Trump a lokacin da ya kai zaben da ya ba su damar zama shugaban ƙasa, waɗannan kalamun sun taimaka masa wajen samun nasara na zama shugaban ƙasar Amurka, domin akwai waɗanda su ba akwai yawanci waɗanda suke zaben sa daga cikin al'ummar Amurka masu kyamar launin fata, su daga cikin su kowa ya sani ba abin mamaki bane. Akwai waɗanda ma ba sa son baki, kowa ya sani, wato yana tabbatar waɗannan mutanen ne mutanensa mabiyansa za mu ce, cewa kansu manta fara alkawarin da ya musu yana kansa har yanzu. Yana wannan maganan ne saboda waɗancan ɗin ne su samu damar zabansa, kuma waɗannan ne shi kam dama ya furta tuntuni ba ruwan shi da baki, ba ya son baki, ba ya ƙaunar baki, kuma yawan mabiyansa waɗannan da ba sa ƙaunar bakin ne kuma suke da ƙaunar wariyar launin fata. Yanzu kun ga yawanci ɗan Amurka, ɗan Afrika suke zaune a Amurka an shi shiga cikin fargaba, musamman waɗannan ƙasashen namu. Da yawa su fito sun yi bayanin cewa har suna kira ga baƙaƙen fata waɗanda a wajensu bai dace su zaɓi Donald Trump ba, kuma wataƙila ba mu sani ba ko abin zai tasiri. Ita kuma kamar na Harris, kowa ya santa ita, ai dole ayi ta ce ayi da baki, tunda ita kanta ai baƙar fata ce, ita kanta haɗa ai guda biyu da India da kuma baƙar fata ta Jamaica. To yanzu ita tana taka tsantsan wajen irin furta waɗannan kalamur, duk da dai wasu bakaƙen fatan na zarginta da wato sakaci wajen ɗaukar matakai, za mu ce da ita mulkin Joe Biden wajen sakacin ɗaukar matakai. Amma dai Joe Biden ya a farkon mulkinsa, kuma lokacin da yake takara, dama ya ce shi kam zai rusa katangan da Donald Trump ya yi, wanda yake hana baƙi shiga ƙasar musamman ta sashen Mexico. To amma kuma daga baya su kansu ai sun sauya tafiya, suka lura cewa suka ce dole a magance wannan matsalar na yawan shiga baki wannan kasar tasu, tunda dai ba za su iya ainihin wato. Amma kuma idan ka lura siyasar su ta Democrat da kuma Republican ta bambanta, domin su waɗancan wato ba sa tsanantawa baki, waɗannan kuma suna tsanantawa baki. Yanzu ba a sani ba daga cikin waɗanda su baƙin da akwai daga cikin waɗanda ba su da izi hurumin kuma ikon tantance raba gardama tsakanin waɗannan 'yan ƙasar, ko da yake akwai daga cikin su waɗanda za su yi zaɓe, amma waɗannan 'yan Amurka ne, da zarar ka zama ɗan Amurka ba abin da za a iya yi da kai. da yanzu muna da ƴan uwa a can kasar Amurka waɗanda a kai lokacin tattauna da su suna cikin wato fargaba har idan Donald Trump ya lashe zaben shi zai iya tabbatar da wannan abin zai tabbatar to sai dai kawai jama'a su yi hattara a zabi wanda a wajen su yafi dacewa amma kuma Donald Trump wato kai mutane su yi tsaman cewa yadda ya furta irin waɗannan kalamun ya san me yasa ya furta ya furta ne saboda ya san waɗanda suke da goyon bike suke mara masa baya daga cikin waɗannan masu ra'ayin riƙau yawa ya ƙara ainihin wato tabbatar musu cewa fa muna nan tafe kuma za mu cika alƙawarin da muka ɗauka musu yanzu babu a halin da muke ciki babu wanda zai iya gaya muka daga cikin ƴan takara guda biyu nan wa zai lashe zaɓe babu wani mahaloki domin a yanzu haka suna karawa da juna ne
A Amurka, manoman kasar na fuskantar matsin tattalin arziki yayin da suke shirin zuwa rumfunar zaɓe a ranar 5 ga watan Nuwamba. Wakilinmu, Kane Farbaugh, ya tattauna da wasu manoma kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoton da Maryam Dauda ta fassara mana.
A kowace rana aka waye gari John Ackerman na cike da fatan alheri da kyakkyawan buɗi. Duk da kalubale da rashin tabbas inda yake fuskanta a gonarsa da ke garin Morton a jihar Illinois.
In Illinois we have over 25,000 acres of pumpkins.
A Illinois muna da fiye da acre noman kabewa fiye da 25,000 a cikin shekaru da yawa. Illinois ita ce jihar da aka fi noman kabewa a Amurka kuma kabewar ke samawa Ackerman kusan rabin kudin shiga da yake samu. Ya noma kabewa da sauran yado danginta a wannan shekarar duk da farin da aka fuskanta amma yanayi ba shine babban rashin tabbas din da Ackerman ke fuskanta ba yana kuma da damuwa game da rashin tallafin kuɗi daga wasu manyan dokokin tallafawa manoma da ake kira farm bill da turanci
It provides me the chance to purchase insurance
Yace tallafin na bani damar sayan inshura Kananan manoma kamar Ackerman sun dogara ne ga tallafin na farm bill don taimaka musu biyan kudin inshorar amfanin gona wanda ke taimaka musu samun kudi daga masu bada rance don su ci gaba da aikin noma.
If I can't show to them that I can purchase insurance that will cover me in a disaster.
Idan ba zan iya nuna musu cewa zan iya sayan inshorar da za ta kare ni a lokacin da wani bala'i ya auku ba, hakan zai shafi damar samun rancen. Inshorar amfanin gona ita ke da kashi kusan 10 cikin 100 na fiye da dala trillion ɗaya na tallafin farm bill da ake warewa a cikin shekaru 10. A ranar 30 ga watan Satumba aka kawo ƙarshen tallafin na farm bill a daidai lokacin da ake tafka muhawara tsakanin 'yan majalisar dokokin Amurka akan sabanta dokar. A yanzu majalisa na hutu har zuwa lokacin zaben shugaban ƙasa da ke tafe. Shi ma wani babban batu da ke kawo rashin tabbas ga Ackerman.
Farm income's really going to drop this year.
Kudaden shiga da ake samu ta hanyar noma za su ragu sosai a wannan shekarar. Ackerman ya danganta hakan da tsadar kayan aikin gona kamar taki da ake fuskanta da kuma karancin farashin masara da waken suya da ya noma. Ya ce farashin ya yi ƙasa ne saboda ta wani bangaren China ta sanya haraji akan waken suyar Amurka. A matsayin mai da martani akan harajin da gwamnatin Trump ta sanya akan karafunan China matakan da aka ci gaba da amfani da su har a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Joe Biden
China's purchases have dropped off
An samu raguwar amfanin gona da China ke sayi a saboda haka manoman harajin zai fara shafa muhawara game da ƙarin kuɗin haraji a lokacin yakin neman zaben shugaban ƙasa na Amurka na kawo damuwa ga Ackerman da kuma David Isaman shi ma manomi mazaunin birnin Straito a jihar Illinois
scares me
yace lamarin na bani tsoro yayin da Isaman ke sarrafa amfanin gonarsa da aka girbe yana ta waswasi akan ko ya sayar da hatsinsa yanzu ko kuma ya adana shi da fatan a samu ƙarin farashin nan gaba amma ya damu da tasirin harajin nan da lokaci mai tsawo
We lost that soybean market to China to South America.
Marasa gurbin gaba-gaba na hada-hadar kasuwancin waken suya da China wacce ta koma harkar da kasashen nahiyar Amurka ta kudu. Muna buƙatar sabbin kasuwanni. Muna buƙatar kasuwannin da za mu kai amfanin gonar mu. Ryan Whitehouse shine director a fannin yin dokokin ƙasa a ofishin harkokin noma na jihar Illinois wanda ke ba 'yan majalisa shawarwari game da manoma.
Making sure that tariffs are not imposed is a top priority for this organization.
Ryan ya ce, tabbatar da ganin ba a sanya haraji ba shine babban abin da wannan kungiyar ta ba fifiko. Isman ya ce takaddamar kasuwanci da ake yi da China ba farashin amfanin gona kadai ta shafa ba.
It raised prices probably on a lot of equipment because prices went up.
Takaddamar ta janyo karin farashin kayan aiki da yawa saboda an samu karin farashin karahuna da dalma kuma akwai karahuna da dalma da yawa a kayan aikin gona. Gwamnatin Trump ta ba manoma karin tallafi don sassauta tasirin harajin da aka sanya. Amma duk da haka matakin bai kawar da asarar da Isman yayi ba.
I don't know that it made us whole.
Yace, ba na tunanin tallafin ya taimaka mana akan duk asarar da muka yi. Akaman na fatan duk wanda ya ci zaben shugaban kasa da kuma kujerun majalisar wakilai da dattijai na Amurka a wannan shekarar za su tuna da manoma.
Are we well represented? I don't think so, to be honest.
Akaman yace, shin muna samun wakilcin da ya dace? A gaskiya bana tunanin haka. Duka Isman da Akaman sun ce zartar da kudirin farm bill ba tare da bata lokaci ba na da matukar muhimmanci, ko ma wace jam'iyya ce ke jagorantar gwamnatin bayan ranar zabi.
Masauraron mu, yanzu mu garzaya ga Hajiya Habiba wacce za ta yi mana kwalamin na wannan mako.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malama Maimuna, barkanmu da warhaka. Da fatan kuna lafiya. To, kamar da muke girke-girken mu na kullu yaumi, yau dai za mu yi muku entree. Entree da Hausa ana ce wato farkon tebur. Antre dai ana yin shi ba kaman girki ne da ake girki wannan daban yake. Bon, antre ana bukatan zan yi antre na da ake yi da shu blanc da shu rouge da kuma salad da carrot da haricot vert da dan albasa da tomato da abin nan concombre ana ce mishi da Hausa concombre da concombre. To ana bukatan mayonnaise, ana bukatan nono, ana bukatan kantu da lemon tsami ko kuma vinegar, ana bukatan dan kantu kwaya biyu ko uku. So, yanzu wajen haɗi, yanzu shi a ɗauki shu, farin shu a wanke shi da kyau, da jan shu a wanke shi a ruwa da kyau. In aka wanke shi, yanzu shi akwai abin da ake yanka shi ya fito daidai yanda kuke so ku yi decoration ku da shi. Shi a yanka shi in ƙanana a fara wanke shi da vinegar, a wanke a ruwan vinegar, a wanke a ajiye gefe, a saka a cikin rariya pansuwa, a ajiye gefe ruwan ya tsani. Yanzu shi a ɗauki carrot, a ɗauki kawo a wanke shi da kyau, shi ma a kankare shi da kyau. Kawo za a iya yanka shi kaman kwaye-kwaye, kaman ƙananan kwaye-kwayen magi yanda fasalin magi yake. To za a iya yanka shi kuma dogaye, amma ni na yanka shi da ƙananan yanda fasalin magi yake. An wanke kawo da kyau, an kankare shi da kyau, shi a yanka shi, shi ma a ajiya gefe. A ɗauki albasa kwaya ɗaya, shi ma albasan an ɓari ana yanka shi ne wato shifomihon, ana yin zagaye ne da shi, ba a yanka shi dogu-dogu, zagaye ake yankawa. An yanka shi a saka a gefe, a ajiya gefe. Yanzu za a ɗauki shi a wanke shi da kyau da ruwan vinegar, inda akwai ɗan guntun oji jari za a ɗiga ko ɗigi uku ko biyu a cikin ruwan da za a wanke shi. Don kun san ganye yana ɓoye su ƙananan kwayoyi a cikin shi, don saboda haka za a wanke shi kamar shu haka, kamar salad, shi ana ɗiga ɗan abin nan, ana ɗiga ɗan oji jari a ciki. Ko kuma a wanke da ruwan vinegar, a wanke shi da kyau. Yanzu an wanke salad, shi ma an wanke shi, a ajiye shi a gefe. Yanzu a zo a wanke tomato, shi ma bazalika, a wanke shi da kyau, a yanka shi, shi ma rondi-rondi a yanka shi da a yi shi zagaye a yanka shi rondi-rondi shi ma aje shi a gefe a ɗan kwanon shi. Yanzu akwai masara mai laushin da ake sai da shi a kwalba. Ɗauki masara yanzu, carot da masaran in da alkobe shi man da aka wanke shi aka yanka shi da kyau. Yanzu za a ɗauki ko kwai ko kwaya uku ko hudu shi ma a shi a hautsin a cikin wani tukunya a tafasa shi da alkobe da carot da shi wannan masaran in da kwai ko kwaya hudu a sa ɗan gishira ruwa sa wutan ya tafasa a tsame kada ya nuna da yawa, wato ya soma nunan nan. Carot ana son shi da ɗan ƙarfi amma ya soma nuna shi a tsame shi a sa shi a gefe. Yanzu wajen haɗi za a ɗauki farin shun nan da jan shun a fara musuke a saka ruwan abin nan lemun tsami a matse lemun tsami a musuke shi a cire ruwan shi nan a matse haka ma za da jan shun a matse ruwan. Yanzu wajen yanzu yin decoration shi akwai falankace za a nemi babban falankace da yake nan ko dogon falankace da za a iya shigarwa ko kuma a jejjera su a cikin da in an zo an ɗora kan tebur kowa zai ɗebi nashi. To yanzu shi a in an nemi falankace in babban falankace za a fara ɗaukan salad shi a jejjera shi ta ƙasa. A jera shi ta ƙasan falankace. Yanzu an jera salad ta gefe-gefe ta ƙasan in tsakiyar in za a zuba shu jan shu a gefe a zuba farin shu a gefe. Yanzu kuma su carot a recover nan shi ma za a zo a yi decoration ne za a sa shi shi ma a gefe a saka carot a saka a recover shi ma duk a jejjera su a cikin falankace in za a yi mishi jirin shi za a yi jiza. Yanzu shi a ɗauki kwan da aka tafasa cire ɓawon in za a yanka shi shi ma ron-ron sai a jejjera a saman salad a jejjera shi a saman salad. Yanzu abin nan nono da kantu da abin nan da mayonnaise da na tambaya da mai ana bukatar mai wannan ana kiran shi homon salad vinegar za a hautsuna shi a buga shi a sa ɗan kantu a ciki da nono da mayonnaise da vinegar da ɗan man gyaɗa a kaɗa shi a sa kwalba a ajiye a gefe. Inda bureji za a ci za a sayi bureji a yanyanka shi ƙanana shi ma a jera shi a falankace a gefe. To nake ga komai yayi yanzu shi a ci barka da shi wani makon Allah ya kai da rai da lafiya.
To ma sauraron mu kun ji dai yanda Ajayi bata kawo mana wannan kwalamar dalla-dalla wanda anan ake kiransa entree, wato farkon abin da za ka fara ci kafin wato ka ci abinci na kwarai na cika ciki kenan, wanda ta kira sunayen wasu abubuwa da Faransa ne wanda ainihin shurush da shuven da take fada wato cabbage, green cabbage da kuma ainihin jan cabbage. Yawa, abun da ta so faɗa kenan. To, anan dai za mu naɗi taburman wannan shiri sai wani mako idan Allah mai kowa mai komai ya so, za mu zo muku da wani sabon batun ɗin a saurare mu.
To, ma sauraro daka-daka abin da ya sawwaka kenan a shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Maimunatu Sadu da wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni Julie Leathers Gresham, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Ba za su bari ba. Yau da gobe murya